محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا في الامور كلها واجرنا من كيد الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة التوبة مدنية وهي 330 آية براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya Allah madaukakin sarki da ya kawo mu wannan yammaci yau 1 ga watan Ramadana ko hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1400 da 43 wanda yazo daidai ga watan 4 daidai ga 4 ga watan 2 ga watan 4 2022 Gregorian calendar yau a cikin ikon Allah madaukakin sarki Allah ya dawo da mu shekara ta mu ci gaba da karatu na Al-Qur'ani mai sarki kamar yadda muka saba a cikin wannan wata mai albarka na Ramadana abinda muke fata abinda za mu karanta a wannan lokaci a wannan guri a cikin wannan yanayi Allah ya samu mu dace da fadin abin da yake shine shari'a ta yadda da shi Allah kuma ya sa ya zama mai amfani a gare mu Allah ba da kuke sarki ba mu ladan sa Allah ya kiyashe mu da kurakure da abubuwan da ba su dace ba shekara da ta gabata mun tsaya a ƙarshen suratul anfal aya ta ƙarshe a yau bana insha Allah wanda ita ce sura ta 68 ko a yau in Allah ya da za mu shigo cikin suratul tauba shine za mu fara karatun mu na bana ita ce sura ta 9 a jerin surorin cikin alqur'ani wannan sura an fata suna suratul tauba tauba daga jin kalmar wato kenan tana nuni ga koma zuwa ga Allah madaukakin sarki bayan mutum ya aikata kuskure sai ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan sura kamar yadda Allah ranma ya karanta mana a Madina aka saukar da ita sannan kuma adadin ayoyin ta shine 129 kuma a Madina aka saukar da ita wannan sura ba a karanta ta da bismillah kaman yanda sahabbai suka ruwaito musamman a cikin musafin sayyidina Usman dan Affana Allah madaukakin sarki ya yarda da shi saboda suna tunanin ko ita din wani bangare ne na surar da ta gabace ta da ita ce wato kenan suratul anfal ko kuma sura ce mustaqilliya mai zaman kanta to amma dai ba a karanta bismillah a yayin da ake karanta ta da haka wasu suke zaton cewa ko bangaren waccan surar ne wasu kuma suna ga cewa a'a sura ce mai zaman kanta duk da cewa suratul anfal ta yi magana akan yaki ita ma wannan ta yi magana akan yaki sannan waccan ta yi magana akan yaki musamman waƙiyoyin da suka faru a tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da mushrikai, wannan kuma har yanzu ita ba sa sake tabbatar da wannan. Sannan ayoyin da suka zo a cikin wannan, ita waccan suratul anfal ayoyin da suke cikin ta sun fi sifata yanda ake aikin ake yakin, nan kuma ta fi sifata wato kenan mu'amala yanda ya kamata ya zama tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba. Da haka shi yasa ta fara da kalmar bara'atu minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadu min almushrikina, kaman wato kenan tana isharar cewa mu'amaloli sun faru tsakanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa a baya, sannan kuma an samu wato kenan matsaloli masu yawa, an yi experiencing wato kenan an yi undergoing hardships masu yawa a sakamakon mu'amalolin da suka faru tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a gefe daya da kuma mushrikai da kasar Saudi Arabia ko jaziratul Arab wato kira a daya gefa. To sakamakon waɗannan matsaloli da suka faru, Allah madaukakin sarki sai niyan karantar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya kamata ci ya fita cikin waɗannan matsaloli. Don haka sai aka fara da bara'atu minallahi wa rasulihi, wato kenan hadhihi bara'atu minallahi wa rasulihi, wannan sura ta sauka ne ta nuna bara'a. Ne an ce bara'a wato kaman da abu yana damfara da abu yanzu sai suka rabu ya zama bashi bashi, kaman da akwai mu'amala tsakani yanzu kuma sai aka yanke wannan mu'amala da take tsakani, shine kenan yanzu da Allah madaukakin sarki da manzansa sun bar'anta sun zama ba ruwansu da wato kenan mushrikai, musamman mushrikan da kuka alkawari da su. Haka shine kalmar ta zo da bara'atun minallahi wa rasulihi, bai ma'ana hadhihi sura tubayyin bara'a allati atad minallahi wa rasulihi ila almushrikina. Suran nan kamar da kace suratun anzalnaha, ai ma'ana hadhihi sura anzalnaha, akwai takadiri wannan sura ce wanda muka saukar da ita. To kamar haka ne, wannan sura ce wanda Allah madaukakin sarki yake nuna bara'ansa wato kenan da shi da manzansa zuwa ga waɗanda kuka yi alkawari da su wato kenan a cikin mushrikai mushrikai na baya. Allah madaukakin sarki yanzu ba shi ba musu, kuma ku Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi babu babu su. To amma me yasa aka ce minallahi wa rasulihi, alhali kuma wanda ya karanta wannan bara'a a mutane sayyidina Ali ne, ai ma'ana wannan kinan sayyidina Ali dan Abi Talib shine je filin Arfa ya karanta ma mutane saboda azani minallahi yawm al-hajj al-akbar, ko yawwa za a yi shela shela daga Allah da manzonsa ranar babban aikin haji, ranar aikin haji babba, cewa daga yau jama'a duniya ta sani cewa Allah da manzonsa wato ba su ba mushrikai. Wannan shelan tawa aka yi a fili publicly a gurin aikin haji fil mausim, kowa ya sani yau alkawari da ke tsakanin Allah da manzonsa a gefe daya da kuma mushrikai yau an warware shi babu shi babu wata kenan sake abin nan. Sayyidina Ali bin Abi Talib ya je karanta ma mutane, ai ma'anan wannan shine sako ne daga gurin Allah madaukakin sarki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani cewa Allah ba shi ba mushrikai, sannan shi ma manzon ya yarda cewa ba shi ba mushrikai, sannan mu'minai da suke tare da shi sai yarda cewa ba shi ba mushrikai. Dan haka delegation ne daga gurin Allah zuwa ga manzansa Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi kuma ya delegate sayyidina Ali bin Abi Talib ya tafi wato kenan wannan fili ya je ya karanta ma wato kenan mutane. Shi yasa aka ce minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadu min almushrikina, zuwa ga wanda kuka yi alkawari da su daga mushrikai. Ai kenan ya nuna cewa akwai alkawari da ya shiga tsakanin wato kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam da mushrikai kafin wannan lokacin. Alkawarin ya zama kashi biyu ne, akwai wanda alkawarin su zakarun su da Allah da manzansa na wani kayyadaddan lokaci ne wanda yake ba zai kai iyaka muddan da aka yanke ba ne wata hudu kamar da zamu gani akwai kuma wanda yake istimraran ne to amma wayannan da wayancan dukkan su an samu wato kenan sabawa alƙawarin tsakanin su da Allah madaukakin sarki ba su samu cika alƙawari ba don haka sai Allah madaukakin sarki ya koya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya kamata ya zama da su kuma haka ya kamata ya zama rayuwar mu mu musulmi ba zai zama wato kenan uridu hayatahu wa yuridu mauti fa atruku ma uridu lima yuridu sai zama kullum sai dai kai ka zama janibin mai dadada ma wani rai shi kuma ya zama janibin mai tirsasa ka kuma ai ta tafiya a haka ba zai yiwu ba idan ya yadda a zauna lafiya sai a zauna lafiya idan kuma bai yadda a zauna lafiya ba shikenan kuma sai cika ransa ba Abubakar amma ba zai yi a ce ya zama kai sakambin shikenan kullum sai dai abin ba yana yana daga cikin abubuwan da suke kawo mana matsala mu al'umma musulmi a duniyar yanzu ta yanda kullum kanmu a karkace yake a tankware yake abinda kafirin duniya suke so haka zani in sun juya nan mu juya nan in sun juya nan mu juya nan alqur'ani abin da yake karantar da mu a wannan sura shi da cewa a'a ga yanda ya kamata a tafi mu alƙawari da mu da su ga yanda za a danna ta yanda ba a su ba ba a mu ba idan har zaman ya zama ya tabbata mun gane wannan idan ko ba haka ba to kowa shikenan yayi harkar gaban su su yi garin su mu ma wato kenan mu yi garin mu kaga alqur'ani ce bara'atun minallahi wa rasulihi ila allazina ahatum minal mushrikina alƙawarin da kuke da su to wannan alƙawari daga cikin su wato kenan misali akwai Banu Bakr akwai Kuza'a Banu Bakr a lokacin da aka yi alƙawari tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen Makka da sauran Qurayshawa Banu Bakr sun goyi bayan mutanen Makka sau da yawa su ba musulmi bane amma Kuza'a akwai musulmi da yawa a cikin su don haka sun goyi bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin saboda haka alƙawarin da aka yi sulhu tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen Makka shine cewa daga nan zuwa shekara 10 duk mutumin da yake son ya zama magoyin bayan kamar dai natu da wasu duk wanda yake son ya goyi bayan mutanen Makka ya goyi bayan su wanda yake so ya goyi bayan mutanen Madina ya goyi bayan su za a zanna kuma ba zaman lafiya nan da shekara 10 ba za a yi abin nan ba amma me yasa aka yi wannan saboda an gwabza kowa an fidda reni kowa ya san matsayin kowa ya zana sa a zaman lafiya zaman lafiyar nan kuma an yanka zai kai da shekara 10 mu ci gaba to saboda haka sai aka yi wannan yarjejeniya to bayan an yi wannan yarjejeniya sai su mutanen Makka da rikice faru tsakanin Kuza'a da Banu Bakr sai suka shiga ciki da daddare sai suka taimaka wa Banu Bakr sai suka yaki Kuza'a don haka sha'irin su ya tafi har Madina ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasu abiyat daga ciki yake cewa waqataluna sujjadan wa ruk'a sun je da daddare sun yake mu wai sun mu suna sujjada wasu suna ruku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya la unsurtu illa an suruku na rantsa da Allah idan har ban taimaka muku ba ni kar Allah ya taimake ni da haka dalilin da yasa aka tafi aka ci Makka wato kenan da yaki kina sallallahu to bayan wannan akwai wasu alƙawari tsakanin su da abin nan mushrikan Makka sauran mushrikai na gefe amma duk da haka an samu wato kenan matsaloli saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa aje a sanar da mutane bara'atun minallahi wa rasulihi illal ladzina ahadtu minal mushrikina daga Allah da manzansa ba su babu mushrikai musamman da kuka alƙawari da ku da su don haka kowa a mayar masa da wato kenan alƙawarin sa wannan kuma shine irin wato kenan alƙawarin wato kenan da suka yi don haka Allah madaukakin sarki fasihu fil ardi sai ku yawo a ban kasa an yadda wato kenan ku yawo ka saha wato kenan kamar yana nufin wato kenan kamar flow haka kwarara na ruwa amma kuma a mai ake fadan sa saboda kwararar ruwa abu ne mai yawa amma kwararar mai zaka ci abu ne dan kadan saboda ruwa yafi mai a yau a duniya dan haka kenan kaman fasihu fil ardi ai ku yawo a ban kasa na dan wani lokaci Allah madaukakin sarki ya ba su dama saboda alkawarin da ake so a warware din Allah madaukakin sarki a cikin rahamansa ya tsara tsarin da ba a yi shi dan cutarwa ba dan haka an ba su gab arba'at ashurin wata guda hudu ko watanni guda hudu an ba su dama kowa ya yawo saban kasa ya warullansa babu komai babu fada ba rigima ba yaki ba komai tsakanin wato kenan musulmi da su fasihu fil ardi arba'at ashurin ku yawo a ban kasa wata hudu hankalin ku a kunce amma bayan wata hudu babu alkawari tsakanin ku da musulmi amma yanzu musulmi ba zai taba ku ba kuma kuma bai kamata ce ku taba shi ba in ba so kuke abin nan ba amma bayan wata hudun nan fa wato kenan babu abin nan to wannan watanni hudun nan wai na watanni hudu ne wasu malamai suka ce inda Allah yake cewa inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi ko minha arba'atu hurum lalle kididdigan watanni a gurin Allah madaukakin sarki shekara guda wata 12 ne daga cikin wata 12 nan akwai watanni guda hudu wanda suke masu alfarma ana kira su arba'atu menene minha arba'atu hurum cikin su akwai watanni guda hudu wanda yake su watanni ne wanda suke haramtattu ma'ana suna da alfarma suna da mutunci suna da kimar da ta kai ga an hana yaki a cikin su dan an ce hurum ai haramun ne ai yaki a cikin su dalilin da Allah madaukakin sarki ya haramta yaki a cikin wayannan watanni hudu saboda rayuwar dan adam musamman balarabe na wancan lokacin gaba ɗayan shekarar duk a cikin yaki take kullum a cikin yaki suke dan haka shi yasa a wancan lokacin jahiliya kafin Annabi sallallahu alaihi wasallama musamman a jaziratul arab ba su da abin da ake kira central government saboda kowa kabila ce zaman kanta ita take kare kanta sarkin ta shine sarki su a duk duniya baki daya babu gwamnati wanda take rabita ta hada kan laraba a wannan lokacin saboda haka akan mafi karancin abu za a yi yaki tsakanin a gari daya za a yi shekara tsakanin ausu da khazraj ta yan dattijo daya sun kai sama da shekara 40 suna yaki kullun azaman ko ta fana suke kuma cikin gari Madina suke tsakanin Dahis da Gabra an yi sama da shekara 60 ana yaki kuma yakin kawai shine wani dalilin yaki shine wani ya harbi taguwar abin nan matar sarkin wancan abin dan wannan kabila ya harbi taguwar matar sarkin wancan kabila a dalilin wannan raƙumar da aka harba aka yi sama da shekara 40 ana yaki a juna ta haka Allah madaukakin sarki a cikin rahamansa ya sanya musu wayannan guda hudu watanni guda hudu ya zama an haramta yaki a cikinsu don haka an dan ba su dama in watan ya zo kar a yi yaki ta yanda zai ba da dama a zanna a yi tunani a yi sulhu a kawo wata kenan ƙarshen yakin don haka wasu malamai suke cewa wannan shine watan da wato kenan ake magana a kansa kenan fasihu fil ardi arba'at ashhurin ku yawo a ban kasa nan da wata hudu to idan su ne kuma a cikin wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna zamana qad istadara kayatihi yawma khalaqa Allahu samawati wal arda zamani ya sake juyowa daidai da yadda Allah ya halice shi ranar da Allah halice samai da kasai shine shekara daya wata 12 ne a cikin ta minha 24 akwai watanni guda hudu da suke alfarma da farko yace zulqa'ada zulhijja muharram wa rajab mudrin allazi baina jibada wa sha'ban da watan zulqa'ada da watan zulhijja da watan wato kenan almuharram sannan sai rajab din da kabilan mudr suke amfani da shi shi kuma yana tsakanin jumada da sha'ban to idan har haka ne kamar yadda wannan hadisi ya nuna idan har haka ne ya zama na wato kenan yanzu da Allah yace fasihu fil ardi arba'ata ashhurin dinna kenan ina za ka kare wannan lissafi tunda shi Rajab yana can tsakanin Jumada da Abinna da ko suka ce kenan fasihu fil ardi arba'ata ashhurin dinna ba wannan arba'ata ashhurin ake nufi ba ba wannan ake nufi ba don shi wannan dama yana nan a zamanin tsarin su inda Allah ke cewa inna man nasi'u ziyadatu fil kufr wannan kalbar nasi'u din da suke amfani da ita wani kare ne a cikin harkar kafircin su wanda yake sun ya ba su dama suna halalta wata ko kuma su haramta shi idan sun zo su suna son su yake a cikin wani wata sannan kuma wannan watan haramtaccen wata ne sai su dauke watan sai su mai da shi gaba sai su yake su kenan ba cikin watan su kai ba yanzu kai wata ba kai bane sai su je su yakin su ko kuma in a can ne suke so su sai su dauko shi mazaban su dawo da shi baya idan ya wuce shikenan lokacin da yazo daidan sa sai su yakin su sai su ce a ba cikin wannan watan bane saboda haka wannan watan da Allah madaukakin sarki yake magana a cikin wannan wasu malamai suka ce ba shi bane dan haka to kenan wani wata ne aka ce akwai wasu wata da aka yi alkawari tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam watanni guda hudu wannan ana kiransa arba'atu ashhur lil ahad wancan kuma arba'atu ashhur wanda yake dabi'a na kowanne dan haka wani wasu wata ne guda hudu da Allah madaukakin sarki anan ya bada kenan idan har haka ne zai fara da yaushe zai fara ranar Hajjal Akbar tunda alanan ne aka ce Aisha ko fasihu fil ardi arba'ata ashhurin sai Allah madaukakin sarki yace a wannan ranan ne aka ce Aisha dan haka zai fara ranan 10 ga watan Zulhijja idan 10 ga watan Muharram tazo an samu wata 1 10 ga watan Safar tazo an samu wata 2 10 ga watan Rabi'u na farko ko sannan sai ya je 10 ga watan Rabi'u sani to iyaka wannan shine muddan da aka ba su Allah ce fasihu fil ardi arba'ata shuhur ku yawo a ban kasa wato kenan watanni guda hudu a zauna lafiya sai ce wa alamu ku kuma sani cewa annakum gairu mu'jizillah ba za ku gaji yadda Allah madaukakin sarki me hikimar wannan magana idan ana yaki da mai karfi da marar karfi kullun shi marar karfi dama yake nema komin karancinta ya gama da mai karfi saboda duk lokacin da ya samu dama take zai gama da mai karfi haka ne ko ba haka ba saboda in bai samu dama ba mai karfi shi kuma a duk lokacin da ya ga dama ya tashi karfinsa zai amfani da shi ya murkushe marar karfi haka ne don haka kenan mai karfi shi yake cewa mu haɗu rana kaza kir in ka isa amma mara karfi ba zai iya bada wannan alƙawarin sai dai ya jira ya yi tarabbusi in ya samu wata dama wannan ya gafala kuma ya kabe shi ya bige shi to Allah madaukakin sarki wannan aya tana nuna shi mai karfi ne a cikin ramari yace musu a jira wata hudu da karshe yace musu wa alamu annakum gairu mu'jizillah ku san cewa kuma ku ba za ku taba gaji da Allah madaukakin sarki ba shi marar karfi wani lokaci in a cikin mutane ne yakan yi tarabbusi yakan samu dama ya buge mai karfi a lokaci daya sai ya gama da shi amma Allah ba za a yi masa haka ba kaman kai ka ce kenan wannan alkawari da Allah madaukakin sarki ya ba mutanen mushrikai na wata hudu duk dabarar da za su yi ba za su iya samun daman da za su gama da Allah da manzansa ba a matsayinsa na shi mai karfi ya ba su zuwa da lokacin kuma in lokacin yayi Allah madaukakin sarki zai yi maganin su to amma kuma wannan ma wata rahama ce saboda ai an baka dama ka yi tunani kafin wata hudu idan suka ga dama za su yi tunani su yi shawara za su yi cewa sun tuba ko dama ce aka ba su wannan shi ma wani rahama ce ta Allah madaukakin sarki yace musu ku sani cewa annakum gairu mu'jizillah ba za ku taba gaji yadda Allah madaukakin sarki ba taka me nake nufi ku tuba wa Allah madaukakin sarki ku tuba wa Allah madaukakin sarki kaman wannan aya tana magana da mu cewa duk abin da muke gadara da shi a duniyance a yau sawa'un sojoji ne, sawa'un dabara ne, sawa'un ilimi ne, sawa'un mulki ne, matsawon yanda muke dora rayuwar mu ba akan shari'a bace. To duk yanda aka kai da jinkirin ba so na wata hudu aka basu ba, aka ce kuma bayan wata hudun ba za su iya gajiyar da Allah ba, to mu din ma ba za mu gajiyar da Allah ba da kukin sarki ba. So dai muka rudu, ina ka bani mulki, ko aka ban dukiya, ko aka bani lafiya, ko aka bani sai na kaman an gama da an ba mu komai, saboda haka mulkin komai ya koma hannuna, yana da yanci ne abinda na ga dama, ta ka wanda na ga dama da takalmin karfe ne abinda na ga dama, a ba haka bane. A gurin mutum mai yiwa zaka iya samun wannan damar, amma a gurin Allah ba da kuke sarki ba zai yiwu ba. Da yawa mutanen da suke da mulki yau babu su a duniya, da yawa mutanen da suke mulki yau ka ga su abin tausayi, abin tausayi. Ina gwamnatin da suke mulki zama na shagari, wanda suke da rai a cikin su, in ka ga su na ga ɗaya daga cikin su in zai sallah a cikin masallaci sai dai a kawo kujera ya zo ya zauna, da kuma su ne masu faɗa komai da komai aji. Amma yanzu sallah zai shigo masallaci da kyar titirip titirip titirip, haka za a kawo shi ya zo ya zauna a kan kujera, haka za a yi sallah din. Saboda haka ba su kadai bane wannan aya ta ja bazanta kan kowa cewa duk abin da muke a rayuwar duniyar nan mu sa Allah madaukakin sarki a cikin sa, mu kuma hange shi, sawa'un harkar addini muke yi, domin ita aka fi yaudara wani lokaci a cikin ta, sawa'un harkar duniya muke yi domin ita ta buru da mutane a mafi yawan lokuta. To duk abin da zamu yi mu sa Allah madaukakin sarki ya a karshe shine wato kenan zamu ci nasara, domin nan Allah madaukakin sarki yake cewa alamu annakum gari mujizullah, kusan ba za ku gajiyar da Allah madaukakin sarki ba, mana bayan da za a yi ku huta ku kuma, wa anna Allah mukhzil kafirina, kuma tabbas Allah madaukakin sarki zai kunyatar da kafirai. Dan haka bil aqibati tutabar, karshen lamari shi ake la'akari da shi kullu, ba farko ba, farko za a fara fufufufufufu sai kenan sai a zo a kife, ta riga kife shi kenan, amma akan me aka kife shine abun wato kenan la'akari. Kada mutun ya rudu da farkon lamari, kada mutum ya rudu da tsakiyar lamari, daga ƙarshen Allah ya ce zai kunyatar da wato kenan kafirai, anna Allaha mukhzil kafirina, wallahi Allah sai ya kunyatar da kafirai. Sai ne ina su Abu Jahal suka ga suka kare da mulkin su, ina su Abu Lahab ya suka kare da mulkin su, ina su Walid dan Mughira ya suka kare, babu wanda ya sha da dadi a ƙarshen rayuwar su. Kuma addinin Allah da ba sa so kuma shi ya tabbata, haka kuma al'amari yake a duniya da nade, abinda ake so ka zanna ka tabbata a kansa shine ya zama duk abinda ake kana kokari kai da akarin cewa ka farantawa Allah madaukakin sarki rai kuma ka yi daidai, wannan aiki ba ka bar wa Allah madaukakin sarki, shi ya san yanda zai yi abin nan. Idan yanzu a cikin wahala ne, in yanzu a cikin kunci ne, in yanzu a cikin rashi ne, duka ba wannan bane, da me za a cika ni da me Bilal ya cika ni kam? Me yasa yau an kira Bilal sai an ce radiyallahu anhu? Me yasa Ammar in an kira sai an ce radiyallahu anhu? Bayan su jama'a da yawa wanda suka shiga halin kakani kai amma akan addinin Allah kuma suka samu kikkiawan kaki ba, menene adadin su? Ba za su kirgu ba, nawa ne wanda suka yi takaburi suka yi girma kai suka komai da komai, menene ƙarshen rayuwar su? Alkizi, kunyata, saboda haka ba za su karu ba. To shi yasa kamar wannan aya tana karantar da mu cewa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi alkawari tsakanin sa da mushrikai, amma Allah madaukakin sarki ce a'a, daga yau babu Allah ba mushrikai. Kuma kaga kamar wannan aya har yanzu karantarwa ne a gare mu akan nisantar shirka, tunda Allah ya ce ba shi ba mushrikai, bara'atun minallahi wa rasuli ila alladhina atu minal mushrikina, duk abu inda shirka a cikin sa to mafi alkhairi shine mutum ya nisance shi. Kuma mun sa ba da shawara cewa wani lokaci akan samu sabani fahimta tsakanin malamai, wasu malaman su ce wani abin shirka ne, wasu ce ba shirka ba ne. To ko kana ganin ba shirka ba ne, inda har wasu sun ce shirka ne saboda tsoron kar fahimtar wancan ɗin ya fi kusa da gaskiya, to ka bar shi, za ka samu wani abin dama ba dole ba ne. Allah ya taimake mu.
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.
الله مدوكي تركيتي وعاذن من الله wannan shelantawa ne daga Allah madaukakin sarki wa rasulihi daga manzansa da manzansa da Allah da manzansa in an ce azan shelantawa ne ko kalmar azan tana nufin shelantawa ne ma'ana ana son wannan magana ko wannan matsala ta shiga cikin kunne don haka shi yasa sunan kunne a larabci ake kiransa al-uzun saboda wannan magana ce wanda yake daga Allah da manzansa ana son ta shiga cikin kunnen mutane wa azani minallahi wa rasulihi yawa amma me yasa kai magana azan saboda kunne wato yana daga cikin hawas na farko wanda suke aiki a jikin dan adam shine farko kusan shine na karshe a cikin duk sense organs da ake kiransu me ake kiransu da Hausa majiye na dan adam ko ganin sa yanzu an haifi yaro tsakanin kwana farko randa aka haife shi da rana na biyu zuwa na uku dan kai haka a idon sa ba za ka ga responding ba saboda baya gani senses din ba su fara aiki ba kwakwalwarsa ba ta fara aiki sosai ba sannan jinsa amma da za ka buga wani abu za ka gyara zana wani lokaci ko ya fito ya sha wahala ana tunanin ya mutu ko bai mutu ba in aka buga diri in yi daina da rai za ka gyara responding saboda shi ne in dan adam ya fito abinda dan adam zai fara ji saboda da sauran jikinsa kuma gaban jikinsa sai assimilating sannan kuma shi ne na karshe wanda dan adam zai rabu da shi in ya gama fita a cikin hayyacinsa ya zama baya gani kwakwalwarsa ba ta aiki meye baya aiki hannu baya aiki waye baya aiki amma kunnensa yana ji kunnensa yana ji da zaran kunnensa ya zama ya tafi to shine kuma watakinan sense na karshe da zai tafi a jikin dan adam wannan shine abin da ke faruwa under normal circumstances to Allah madaukakin sarki da manzansa suna shelantawa ya shiga kunnen kowa saboda ya ratsa abin nan wani lokaci zaka ga shi Allah madaukakin sarki waje Allah lakum sam'a wal absara wal afidata kaga sam'a aka fara fada kama aka kawo absara kama aka kawo afida saboda ka in ana Allah madaukakin sarki da manzansa suna shelantawa mutane cewa ya shiga kunnen mutane saboda ya bi sauran jiki gaba daya a san ai aiki da shi ilal minallahi wa rasulihi ilan nasi zuwa ga mutane yaushe ne za a yi wannan shela yawmal hajjil akbar ranan babban aikin haji wacce ce ranar haji babba ita ce ranan da aka dawo daga arfa kenan ko ranan da wasu malamai suka ce ana ce mata hajjil akbar saboda umra ana ce mata hajjil asgar to amma wannan magana ba ita ce tafi karfi ba ana kiranta yawmal hajjil akbar saboda wato ranan ne aka yi haji na karshe a duniyan nan hajin da ya hada combination tsakanin mushrikai da musulmai mun gane wannan tsakanin mushrikai da musulmai ai mushrikai suna yin aikin haji kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ko suna zuwa arafa suna tawafi suna sauransu amma da musulunci yazo ya tabbatar da aikin haji tunda rukuni ne daga cikin rukunan abin nan illa iyaka abubuwan da suke da shirka a cikin sa musulunci ya ciccire shi kuma wannan watan da ake yi shine kuma watan da musulunci ya tabbatar da cewa za a yi aikin haji musulmai suna zuwa aikin haji mushrikai suna zuwa aikin haji mushrikai suna musulmai suna dawafi mushrikai suna dawafi su kuma dawafin su rara suke to yanzu da aka zo mushrikai suna aikin haji an zo ranan layya an sako daga arfa an yi kwanan muzdalifa an dawo muna ga musulmai abinda sa aka kira shi da yawmul hajjir akbar, ran babban hajji kenan, shine hajji na ƙarshe. A wannan ranan ne aka bada wannan sharadi, shela daga Allah madaukakin sarki daga manzonsa ilal nasu zuwa ga mutane. Me yasa bai ce ilal muslimina ba ko ilal mu'minina? Saboda akwai gairul mu'minina, kuma sakon yanzu ba mu'minai ne kada yake so sani ba, ana son mushrikai ma su sani, saboda kowa ya zama yana da masaniya. Mushrikai su sani daga yau babu su ba Allah, musulmai su sani daga yau babu Allah babu mushrikai, ya zama kowa yana akan sani kenan. Kenan kaga daga yau babu mushrikin da zai sake dawowa kuma aikin haji, daga yau kuma babu mushrikin da zai sake dawafi a ɗakin Ka'aba tsirara, kai ba dama a bar shi ya sake shiga wato kenan cikin ɗakin Ka'aba ba. Da haka shi ya sa Allah madaukakin sarki ce a sanar da mutane wannan shela ne daga Allah madaukakin sarki da manzonsa zuwa ga mutane ranar aikin haji babba, cewa me annallaha bari'un minal mushrikina war rasuli. Allah madaukakin sarki ya bar'anta, ma'ana ya kubuta daga mushrikai, wa rasuluhu kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam shi ma ya bar'anta, ya kubuta ga barin wato kenan mushrikai. A wannan rana aka ce a sanar da mutane. To amma wannan ya zama kaman maimaitawa kenan, don can yace bara'atu minallahi wa rasuli ila alladhina atu minal mushrikina, nan kuma da yace wa azanu minallahi wa rasulihi ko ila nasi yawmul hajji al-akbar annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu, kaman maimaitawa ne. Alamantu siri suka ce ba maimaitawa bane. Wancan na farko shela ne daga Allah madaukakin sarki zuwa ga manzansa, ya sani ya kuma aika aje a karanta ma mutane. To wannan shine ranan da za a karanta ma mutane, mun gane? To wancan hukunci ne, declaration ne wanda Allah yayi. Allah ya zartar da hukunci cewa da shi da manzansa ba su ba mushrikai. Wannan na farko kenan. Yanzu an zartar da doka, yanzu rasul jama'a su san dokar. Da haka ba ilanin doka ba sai yawmul hajji al-akbar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sayyidina Ali, ka tafi ka je ka karanta ma mutane wannan aya din, kowa ya sani. Yanzu kenan kaga sanarwa ne kenan a sauran jama'a, ko saboda kowa ya zama wato kenan yana da masaniya, yana da masaniya. Yawwa yawmul hajji al-akbar annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu, Allah madaukakin sarki da shi da manzansa wato kenan ba su ba mushrikai. Wannan aya karatunta da wani mutum yayi, ita ce ta zama sanadiyar da aka kirkiro ilimin nahwu. Saboda yazo ya karanta yace wa azanu minallahi wa rasulihi ila nasi yawmul hajji al-akbar annallaha bari'un minal mushrikina, sai yace wa rasulihi, ko Allah madaukakin sarki yau ana shela daga Allah zuwa ga mutane, cewa daga yau Allah madaukakin sarki babu shi ba mushrikai, babu shi ba manzansa, kamar yadda babu ruwansa da mushrikai haka babu ruwansa da manzansa. Shi kuma wa'azi yake a masallaci, a mushrikai, ya tara mushrikai yana musu wa'azi, yana jawo musu aya, zai kafa musu hujja, sai ya karanta musu haka. Sai wani ce kai zaki karantawa, mushriki ne fa, da yake balarabe ne ai ya san ma'ana ko? Ya karanta wasu ce in yakunillahu bari'un min rasulihi fa ana abra'u minhu, inda Allah ba ruwansa da manzansa to ni ma ina rana da shi. Sai ta ba haka ake nufi ba, ta a to kai ka karanta fa Qur'anin ku ne kai ka karanta ba, ni na karanta ba, sai ka karantawa, ya sai ka karanta ce to ga ma'ana ta fito. Allah madaukakin sarki bari'un minal mushrikina wa rasulihi, ko saboda ya ce a to ba fa ni na karanta ba, rikici dai ya tashi har ya tafi gaban khalifa na wannan lokacin, ko suka ce sayyidina Ali, ko suka ce sayyidina Umar. Sayyidina Umar yace karanta mu je, ya karanta ce ta kai ka bata, kai ka bata annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu bari'un minhum kadhalik. Shin abin da yake ni, idan ka sa abin nan ka sa nan raf'a ne, sai ka mai da shi kasra, to yanzu ka canja ma'ana gaba daya, ko in ka ce baga sallar rijilaini a kawaibi, ko me yake nufi? Wanke gafafu. In ka ce gasalin rijilaini fa, mutane biyu kare ni rajulaini rajulaini wannan kisra kai ara wannan fata kai ara sai zama ma'anan ta canja haka larabci yake saboda haka sai sayyidina umar ya sha ga yanda za a ga yanda wanda suka ce sayyidina ali sai sayyidina ali ya kira abul aswad addu ali ya ce masa to al kalamu sarasatun ko ismun wa harfun wa ma'ana sai ya ce un hadan nahwi magana ta kasu kashi uku ko dai isuna ko aiki ko kuma harafi suna ga yanda yake aiki ga yanda yake harafi ga yanda yake ka bi wannan tsari din ka rubuta ma mutane kaidodin nahwu saboda a daina bata karatun alqur'ani saboda haka abul aswad addu ali je rubutu ya kawo shikenan daga nan aka fara samun ilimin nahwu sun me yasa aka rubuta ilimin aka kirkiro ilimin nahwu siyanatul lilqur'ani dan a kare alqur'ani saboda su asalin larabawa salika ta su ta asali ta ba su dama in suna magana za su iya sa raf'a a fa'ili su sa jarra a majrur su sa nasba a maf'ul bihi da sauransu salika dama haka ta fito da shi kawai a dabi'ance ne suke fadan haka amma yanzu mutane da yawa sun shiga cikin musulunci wanda ba larabawa ba wanda salika su ba ta asali bane don haka larabci koyan su suke za su iya abin din sa kamar yanzu ba ce in ya miri yazo yana Hausa a zaka ji ya yi fada abin nan ko yana sauraron wannan masu MTN ne ko menene wanda ce wai da rarrafe yaro kan tashi da menene daga ciki sai yake cewa wai menene dabara ba ta daure kaya kaga dabara ne dabara ba ta daure kaya sai igiya ko wai haka suke fada duk wanda yake sauraron MTN zai ji suna fada wani kolaton dabara ba ta daure kaya sai igiya kaga akwai kalman dabara a Hausa dabara ne ba ta daure kaya sai igiya igiya ce za ta daure kaya dabarar ba ta daure maka kaya ba sai ka nemo igiya in kana so ka daure kaya to ka bar shige irin hakan nan ne don haka shine dalilin wato kenan kekiren ilimin nahwu a wannan lokacin dalilin karanta wannan aya daga nan kuma sauran ilimomi suka fara fitowa aro da ya fito shi ma a wani dalili balaga ta fito shi ma a wani dalili fiqhu ya fito shi ma a wani dalili usulul fiqh ya fito shi ma a wani dalili duka waɗannan ilimin tafsir shi ma ya fito usulul tafsir usulul hadith da sauransu duka daga baya suka fito duka waɗannan ilimin da muke da su din nan sun fito ne kidmatan lil qur'anil karim dan su ma alqur'ani wato ilimin tafsiri dan ya ma alqur'ani hidima ne haka ne balaga dan tima alqur'ani nahwu dan a gyara saboda ilimin da yake cikin alqur'ani yana da fadin gaske har a zuwa yanzu ana fitar da wasu wato kenan ulum daban-daban don a bada alqur'ani kariya kenan kaga wannan yarwarwar cewa mutanen kirki kullum bawa alqur'ani kariya suke yi a inda aka kawo kalman da za a bata shi a inda aka kawo don haka shi yasa a cikin masadir shari'a alqur'ani hadisi ijma'i kiyasi da sauransu ko yau sosai aka bar dama mu malaman da za su zo baya su ma saboda a zamanin su wasu abubuwa za su fito wanda babu shi a baya malaman za su bada kariya a alqur'ani da irin usulubin wannan zamani mun gane wannan yawa kaga wannan matsala ba ta fito zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta fito zamanin sahabbai ko ko bayan sahabbai kada Allah ya ba su dama suka ba wannan dan kariya don haka har kwanan gobe in muka ji an yi suka ga alqur'ani to a irin usulubin wannan zamanin ne za mu fitar da abinda za mu bada ma alqur'ani kariya saboda ya zama wato kenan ba cutar da alqur'ani ba Allah madaukakin sarki yake cewa wannan kin أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم كو يوا الله مدوك كنصر كيش فإن تبتي إذا كنتوا با نقول نبتي أفو فإن تبتي إذا هر الله يساكن توبا فهو خير لكم to wannan shi da yafi muku alkhairi. Allah madaukakin sarki ya ba ku wata hudu kafin wannan bara'a ta zama ta tabbata a zama ai implementing dinta. Ya ba ku dama, amma idan kun tuba to wannan shi ne yafi muku alkhairi. Kenan rahama da Allah madaukakin sarki ya bayar mutum ya karbe ta. Allah madaukakin sarki yana son in ya bada rangwame a karbi rangwamen sa, ya bada dama a karbi damar a yi amfani da ita, kuma ba ma akan addini ba, a ko menene. Idan mutum ya samu cikakkiyar dama ta aikin alkhairi ko ta wani abin da ya shafi abin a rayuwa, to ya kokari ya utilize dinta don ba za ta tabbata ba. Al-fursatu tamurru marras sahabi, dama da kake gani ko tana yanda girgije ga jumare ke zuwa ya wuce tafi, ita ma haka take abin nan. Wani lokaci suka ce al-fursatu la tushri fil hayati illa marratan wahida, dama ba ta zuwa a rayuwa a dan adam face lokaci daya. Lokaci daya da Allah zai baka wani damar da zaka yi wani abu, idan kai misusing dinta aka samu misutilization, to in ta kuce me ba za ka sake samun abin nan ba. Kalla ta udu yana iya ba za ta sake damuwa da dawowa ba a rayuwa. Duk abin da ka samu, in dukiya ka samu a wani lokaci maza maza kai amfani da ita, in ilimi ka samu a wani lokaci maza maza kai amfani da shi, in wani mulki ka samu, in wani abin nan ne lafiya ka samu, duk abin da ka samu a rayuwa to maza maza kai samu abin da ake kira good utilization na wannan lokacin, domin ba zai ba dole ne ya tabbata ba. Allah madaukakin sarki ce idan kun yi amfani da wannan damar sai kuka tuba, fa in tubtum fa khairul lakum, to wannan shine muku a yi muku alkhairi, wa in tawallaytum, amma fa in kuka juya baya kuka ce ba za ku tuba ba, fa alamu annakum ghayru mu'jizillahi, to kusan dai ba za ku gaji yadda Allah madaukakin sarki ba, ba za ku gaji yadda Allah madaukakin sarki. Abinda ake nufi da gajiyarwa yanzu, mal Allah mutanen Najeriya za su kyakkyawan fahimta wannan kalma, ba za ku gaji yadda Allah madaukakin sarki ba. Shugaban kasar da muke da shi na yanzu Muhammadu Buhari ya zo da niyyar ya yi gyara, amma ga dukkan alamu an gaji yadda shi a abubuwa daya, ko yana so ko bai ya so, abin da yake so na gyara yana nema ya yi wahala, yana nema ya yi gaba, ko da sanin mutane ko da rashin sanin su, amma dai attitudes na 'yan Najeriya musamman tun daga kan ma'aikatan gwamnati manyan gwamnati zuwa ƙasa kanmu, baya favorite din Muhammadu Buhari akan ya zartar da abin da yake so yi, kaga an gajiyar da shi, duk da shi ne shugaban ƙasa amma an gajiyar da shi, abin da yake so yana jira gani ko ba zai faru ba, abin da baya so kuma yana jira gani ko ba zai faru. To amma wannan zai iya faru a Buhari, amma zai faru a Allah madaukakin sarki ba zai faru ba. To kusan da wannan, wa'alamu annakum ghayru mu'jizillahi, kusancewa babu yanda za a yi ku dagula labarin Allah ya zama ya rasa yanda zai yi, sai dai ya hakuri da ku a dole. A'a, ba Allah madaukakin sarki bane, ba Allah madaukakin sarki bane, inna rabbaka labil mirsad, yana na madakata. Saboda haka in kaga ya baka dama, ya baka dama ta wani lokaci ne, amma ba dan ka gajiya ba, ba dan ka gajiya ba. Ko Allah da kamar Aliyu yace dubi da Fir'auna ne wai shi ne dagawa ba kamar shi, har cikin ruwa ne ta bi shi, bai haye ba ta makure shi, bai kai ga abin da ya nufi ba. Ko saboda haka kowa a hannun Allah madaukakin sarki yake, daya bayan daya. Saboda haka a rayuwa haka take, karar ka yadda a ce ka je lokacin da zaka shiga cikin wato kenan tarkon Allah madaukakin sarki. Lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa bashir alladhina kafaru, sannan ka ce albishir a wa'anda suka kafirta, ka musu bishara da me bi azabin alim, da azaba wanda take mai radadi. Kalmar bishara a adatan ana amfani da ita ne akan aikin alkhairi. Albishir goro matarka ta haihu, albishir goro ka samu admission, albishir goro ka samu aikin gwamnati, albishir an kawo muku kaza gidanku, albishir an ba ku local government, albishir duk aikin alkhairi anan yake zuwa. To amma fa in aka ce kuma yanzu a ce albishirin ku, aka ce kuma azabun ali, to abu fa ya riga ya saba wato kenan al'ada, ya saba al'ada. Wato kenan kalmar albishir din hatta kaicinta, wato karin takeici ne akan takeici, aka ce zaka shiga wuta takeici ne, sai aka ce maka albishir kana murna, sai aka ce wuta ne, kaga wato ke takeici ne hukuncin sa daya da mutumin da ya shiga halin kakanin kai yana bukatar ruwa yana ruwa 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 aka debo ruwa sai da aka zo za a bashi yayi kai zai karba shi sai aka kubar wannan zubar dorin da aka yi takeici ne akan takeici a gare shi mun gane wannan kuma ya fafi wato kenan condition din sa na farko wato kenan takeici lokacin da yake ji kishiro ya san adame yake amma wallahi da aka kawo ruwa zaka yi nin za a bashi sai aka zubar da shi din nan takeicin yanzu da zai ji har ya tuna baya lokacin da aka musu bushara za su ji dadi amma da aka ce wuta ne fa bushirun bi azabin alim kai musu bushara ko da azaba wanda take mai radadi to kaga wato kenan abin ya zama yayi muni amma me yasa aka yi musu haka saboda muni waye ya ja su suka ja to haka shi yasa ba za su zargi Allah madaukakin sarki ba an ba su mudda wanda ya kamata ce su gane ba su gane ba an ba su dama wanda ya kamata ce su tuba ba su tuba ba har damar ta kubuce da haka duk wanda yake da dama har damar ta kubuce to zai hade ta takeici zai hade ta takeici ko wani zaka baka na siyasar nan kaje kai bulandan kai yadda kaga dama ka dawo sai lokacin da dama duk ta kubuce gaba daya saka hadda takeici wanda bai isa ya zage ka ba sai ya zage ka wanda bai sai ya ga maka bakar magana ba sai ya ga maka bakar magana kuma zaka maka ciwo saboda me baka utilizing damar da kake da ita ba haka duk a rayuwar mu take yanzu da muke rayuwa din nan Allah madaukakin sarki ya ba mu cikakken dama ce randa aka fizge ranka damar da aka baka baka yi amfani da ita ba takeici ne takeici ne da aka ce wabashirin ladina kafaru ko menene ne bi azabin ali wanda suka kafirta wato kenan ka musu bishara da azaban ali waccan ta mana gargadi kar mu shiga cikin shirka wannan kuma ta mana gargadi kar mu shiga cikin kafirci duka waɗannan abubuwa guda da mutum ya haɗu da su a gurin Allah madaukakin sarki in ya shiga wuta ya shiga kenan har abada Allah sauka
إلا الذين آهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أحدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين
Allah madaukakin sarki yace wannan bara'a daga Allah madaukakin sarki da manzonsa da ya kamata aka ji aka sanar da mutane ranar babban aikin babban haji cewa Allah da manzonsa ba su babu mushrikai an riga an babe sai yace amma akwai istisna'i shine wato kenan illal ladina ahadtum minal mushrikina sai dai wasu kadan daga cikin mushrikan da kuka yi alkawari da su sun malame ku su kun sha sannan ba su tauye muku komai wato kenan a cikin alkawarin ba kenan kaga mushrikan sun kasu kashi biyu akwai waɗanda aka yi alkawari da su ba su cika alkawari ba to wanda su ne wanda ake magana a kansu to wanda lokacin alkawarin yayi kusa da wanda yake nesa tunda ba sa cika alkawari an yi alkawari da su suna saba alkawari suna amfani da damar alkawarin su cutar da musulmi to Allah madaukakin sarki ya koya musulmi su nisanta da su ya zama a warware alkawarin tunda alkawarin ne ya bada dama suke cutar da musulunci mun gane wannan to amma kuma akwai wasu mushrikai wanda aka yi alkawarin zaman lafiya tare da su amma su kuma lamme muku su kun sha an ba su tauye muku komai ba yana ce na kasu shine me tawayawa ko ga abu yadda yake cikakke ana rage shi ma'anan wannan shine ba su nemi wata hanya da za su kawo cikas a addinin ku ba su nemi wata hanya da za su kawo cikas a adadin ku ba idan suna rabawa gefe suna kashe musulmi kaga yanzu sun kawo muku naqasu a adadin ku musulmi idan suna rabawa suna sukan addinin ku dan kar mutane su karba kaga yanzu sun kawo naqasu akan cigaban addinin ku idan kuna komawa cikin mutanen ku suna yada propaganda suna fitar da wani a cikin addini yanzu nan ma sun kawo naqasu a cikin addini ko kuma suna kawo confusion tsakanin musulmi ta yanda zai zama wani musulmi tsakanin sauraron nan babu jitawa wannan tsakanin sauraron nan babu kikkiawar fahimta duka wannan yana daga cikin propaganda wanda kafirai suke amfani da shi wajen kawowa na kaso a musulmi kuma a duniyance wanda kuma har duniya ta nade wannan suna nan suna yin sa abinda za su kawo rabuwar kai su hada wannan da wannan fada su kirkiro wannan su jefa anan su kirkiro wannan su jefa anan su kawo wata kalmar ta shubha su jefa a zakani da don sauransu du mushrikan da suke yin irin wannan ko kafiran da suke yin irin wannan to tsakaninku da su bara'at minallahi wa rasulihi amma in an samu wanda suke zane an yi alkawari babu tsakaninsu da su so suna harkar kafircinsu kawai ba su damu da cigabanku ba ba su damu da adadinku ba ba su damu da lafiyarku ba ba su damu da addininku ba su dai kuma su zai kafircinsu kawai to wayannan din Allah madaukakin sarki sai ya toge su wanda kuma don kuma saboda karimci na addinin musulunci wancan dama ya mun shiga alkawari da su haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga alkawari da su amma abin da yasa aka ce a yanke alkawari shine sun amfani da wayannan daga cikin dama yanzu kamar misali Quraysh muka ce sun taimaka ma Banu Bakar wajen yakan kuza'a kuma mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda ko mutun da suka kashe sun kawo na kusa musulmi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai bace yace wallahi in dai ban taimaka muku Bakar Allah ya taimake ni la ansurtu illa mansurukum in dai ban taimaka muku ba wallahi kar Allah ya taimake ni akan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya nadar abin nan kuma yayi addu'a yace Allah ka kiyaye labari tsakaninmu da mutanen maka kar su ji labarin mu ya tashi ya tafi tun daga Madina da bi tauga mutum 10,000 ya tafi da su haka Makka a dalilin ne sai aka ci yakin Makka kenan aka ci Makka da yaki saboda wasu kafirai sun kawo dama sun yi amfani da wata dama wajen su cutar da musulmi don haka ya kamata a ce rayuwar musulmi yau mu zama duk inda kafirin da yake kokarin cusa mana matsala wannan kafirin bai kamata mu yi amfani da shi mu yi amana da shi ba su da wanda yadda zai zanna lafiya ba matsala to shi sai ya zama sa wato kenan ba matsala ko ya usai mallam ya kusuku shay'an walam yuzahiru alaikum sannan ba su taimaka ma wani akan ku ba su taimaka ba an ce az-zuhur bayyana ko yawa ba su taimaka ma wani mutum daban akan ya yake ku ba wannan kuma tsaka za su koma ta gefe kenan ko yanzu ga misali yakin tsakanin Ukraine da abin nan ai duk da Ukraine kasa ce wanda take karama akwai wasu kasashe wanda a baya suke taimaka mata to duk lokacin da Rasha ta gane kasar da take taimaka ma Ukraine dan ta yake ta ta kowace hanya ne to tsakanin ta da wannan kasar bai kamata ya zama akwai abin nan ba akwai amana ba saboda duk lokacin da suka samu dama za su iya lalata su sai ga musulmi haka yake bata ya zama wanda yake taimaka ma wanda zai yaki musulmi to bai kamata musulmi ya zanna tsakanin su da shi akwai amana ba nan Allah madaukakin sarki ya sifata wayannan mutanen yace na farko su malamin ku su kun shi'an ba su toye muku komai ba na biyu yace lam yuzahiru alaikum ai ba su taimaka ma wani akan ku ba ko Allah madaukakin sarki yace matan annabi sallallahu alaihi wasallam wa in tazahara alayhi fa inna lahu mawlakum inda za ku taimaki juna dan ku fi karfin annabi sallallahu alaihi wasallam ku sani Allah fa inna lahu mawlahu ko Allah madaukakin sarki shine fa majibincin lamarinsa zai taimaka masa saboda haka ba su taimaka ma wani dan ya yake ku ba koda mutum daya to in dai an samu haka to su din fatimu ilaihi ahadahu ko cika musu alƙawarin su kenan musulmi an san shi da karimci koda ba a musulmi ba ba san shi da kare alƙawari ba ko ba koda ba tsakanin sa da musulmi ba idan kuma aka samu matsala yaga za a cutar da shi toye maza zai warware alƙawarin ya zama babu tsakanin alƙawari dan haka kowa ya zaman kansa ta yanda in ka taba ni zan taba ka maimakon shi musulmi ya ce to tunda suna yakan mu burmu ma mai amfani da wadan damar mu ma mu yake su alhali kuma akwai alƙawari a tsakanin mu da amana sai zama yanda su suka ci amana mu ma sai mai amfani mu ci amana mun gane wannan to wannan bai yi ba wannan bai yi ba saboda ba san musulmi da wannan ba tunda wannan shine damar da suke amfani da ita sai mu yanke ta okay yanzu ba su la tsakanin mu da kai ku harkar ku gama ku mai haka mu da haka yanzu in mun zo mun taba kuma babu wancan alƙawarin ba za a irga mu a cikin masu kare alƙawari ba ku din da sai ku kariya amma mu ba za mu kariya ba lam yazharu alaikum adam dan haka fa'timu ilayhim adam ku cika musu alkawarin su ila muddati har zuwa lokacin da iyaka lokacin da kuka yi abin nan ayin lokacin da kuka alkawarin zame alkawari na zaman lafiya na lokaci kaza ku zame alkawari kaida ta abukan abu kaza ta kaza to mu mu yi kokari mu cika wannan ba za mu kariya ba idan ko muka fahimci za su ha'ince mu sai mu yanke sila din sai ta ba mu damar da in san taba mu za mu wato kenan taba su mun gane wannan inna allaha yuhibbul muttaqina lalle allah madaukakin sarki yana son masu takawa allah madaukakin sarki yana son masu takawa sune masu tsoron allah masu azumi zanin komai akan shari'ar allah madaukakin sarki masu dora komai akan yadda allah yake so dan haka ba za su amfana da san zuciya ba kuma wannan yana daga cikin dalilin da sa allah yake taimakon su inda ba dan haka ba la allah da ba za su kawo yadda suke ba amma Allah yana tare da su kuma yana son su to mu ji Allah to alhamdulillah Allah ce mara lokaci yayi dan haka zamu dakata nan abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu ya kuma gafarta mana ya kuma